نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا أشرين ترى غوتم سفر غوتم بيو هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دغ مكة زوا مدينة da shekara 1447 wanda yazo daidai da 23 ga watan 8 a Gregorian calendar 2025 wannan shine kasar din mu na 11 daga cikin jeren giyar karatukan littafin al-mukhtasar al-mufid fi bayani dalail aqsamit tauhid littafin Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badr alayhi rahmatullah al-mutatabi'a idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun dauko babi da malam ya masa take da zikiru ba'd dalail hadhihi al-aqsam ambatan wani bangare na dalilan da suka nuna akwai tauhidul uluhiyya akwai tauhidur rububiyya akwai tauhidul asma'i was sifat kuma ina jin mun kai karshen wannan babi ko haka ne haka ne da saura ina ga wa min adillati tauhidul asma'i was sifati qawluhu ta'ala ar-rahmanur rahim maliki yawmiddin nan ne zamu tashi to masha Allah to wa min dalaili wa min adillati tauhidul asma'i was sifat daga cikin dalilan tauhidin الأسماء والصفات وتصونا ين الله دكما سبوفنسا قوله تبارك وتعالى مالا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدري يتي فإن الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن سوناني نا الله كما سبوفاتي تعالى wato sunan Allah Ar-Rahman mai rahama sannan kuma Allah ya siffantu da yin rahama dan haka wannan suna yana kunshe da abubuwa guda biyu abu na farko shine sunan Ar-Rahmanu abu na biyu siffa itace Ar-Rahmatu Ar-Rahmatu min sifatillahi tabaraka wa ta'ala Ar-Rahman min asma'illahi tabaraka wa ta'ala ina fata an gane to sai dai suka ce kalmal Ar-Rahman tana nufin rahmar Allah wacce ta yalwaci mai biyayya da wanda baya biyayya wanda yayi imani da wanda bai imani ba wanda ya yarda da abautawa Allah da wanda bai yarda ba duka wannan siffa da wannan suna na Ar-Rahman yana musu menene aiki suna amfana da shi amma Ar-Rahim suka ce wannan suna ne hima da yake dauke da ma'anar rahmar Ubangiji to sai dai kuma wato irin kalar rahmar da take banci bayinsa waɗanda suke masa ibada suka yarda da shi a matsayin mahalici abin bauta a ranar tashin menene ana ta yi alkiyama shi yasa zaka ga muna islamiya sai a ce Ar-Rahmanu mai kyauta a duniya Ar-Rahimu ko menene mai jin kai mu'mini a lahira na fata an fahimta eh haka zaka ji malamai suna fassara to yadda ka ji din nan haka magana take Ar-Rahmanu mai yarwata rahamarsa da alherinsa ga kowa da kowa da wanda ya bihi da wanda ya saba ma Ar-Rahim kuma mai kebanci rahamarsa ga wanda suka yarda su bauta marki kadai a lahira ina fata an gane to wannan duka sunaye ne guda biyu Allah sunansa Ar-Rahman kuma siffarsa ce Ar-Rahma kuma Allah sunansa Ar-Rahim, kuma sukwarsa ce yi wa bayinsa da suka bauta masa shi kadai rahama a lahira. Maliki yawmiddin, mamallaki a ranar tashin alkiyama. Al-Maliku ko Al-Maliku, duka sunayen Allah ne da kuma sukofin Allah. Al-Maliku, mamallaki. Al-Maliku, mai mulki, sarki. Na fata an gane. Malik, wato ya mallaki kowa. Al-Malik shine sarkin kowa. An gane? Yasa sai yace, yasa a qira'a yazo maliki yawmiddin, kuma yazo maliki yawmiddin. Wa maliki yawmiddin rawihi Nafi'u, kamar yadda mai Shatibiyya ya fada. Nafi hi ya rawaito maliki yawmiddin. An gane magana da kyau ko? To akwai ruwayar kuma maliki yawmiddin. A can yana cewa qulillahumma malikal mulki, ko tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Ina fata an fahimta. Saboda haka Allah shi ne al-malik, wanda ya mallaki kowa, ya mallaki komai, kuma ya mallaki duniya da lahira da duk abin da ke cikin su gaba daya, na mutane da aljanu da mala'iku da tsirrai da kwari da ruwa da albishiyoyi da iska da wuta da komai, duka Allah shi ne mamallakin su gaba daya. To me yasa aka ce yawmiddin a ranar tashin kiyama? Wannan yana nufin yanzu kenan Allah ba shi ne al-maliku ba, sai in yawmiddin ne sannan zai zama al-maliku? A abinda wannan yake nufi, malamai suka ce shine, ai a yanzu a duniya akwai wasu sarakuna, ko da dai sarautar su ba sarauta ce ta mallakar duniya da mallakar abinda Allah ya halitta ba. Ina fata an fahimta. To amma da su da waɗanda ba su ba, duka idan kiyama ta tashi, sarauta za ta koma hannun waye gaba ɗaya? Shikenan. In kiyama ta tashi, rawanin kowa ya tsinke, muqamin kowa ya warware, duk wani abin da dan adam ke ji da shi a lokacin ba shi da mai iko, komai kankantarsa. Don haka komai ya koma a hannun Allah subhanahu wa ta'ala. To don haka waɗannan suna na al-maliku ko al-maliku suna ne na Allah, sannan kuma siffar Allah ce al-mulku. Allah maɗaukakin sarki yana da mulki, yasa a wani guri ya ce limanil mulkul yau, yau mulki gaba ɗayan an tattara shi hannun waye dawo, sai ya ce lillahil wahidil qahhar, ya koma gurin Allah al-wahid kwaya ɗaya al-qahharu, marinjayi, wanda ya rinjayi kowa. Ana fahimta ko? Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul Isra, yace qul ud'u Allah, ka ce musu ku kira Allah, ku ce Allah, Allah, aw ud'u Ar-Rahman, ko kuma ku kira Ar-Rahman, ku ce ya Rahman, Ar-Rahman, ayyamma tad'u, kowanne daga ciki kuka kira, falahul asma'ul husna, a Allah dai ya tabbata yana da sunaye kyawawa. Don haka da Allahu da Ar-Rahman, duka waɗannan sunayen Allah ne. Qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman, ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna, ku kira shi Allahu ko ku kira shi Ar-Rahman, to duka Allah ya ce duk wanda kuka kira dai ku sani Allah yana da sunaye masu kyau. A wani guri yace walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi, ko walillahi al-asma'ul husna, Allah yana da wasu sunaye masu kyau, fad'uhu biha, ku kira shi da su, wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi, ku watsar da wanda suke lahani, suke illata sunayen Ubangiji subhanahu wata'ala, suke wa Allah ta'addanci a cikin sunayensa, ku rabu da waɗannan, inji Allah. Allah yana da sunaye masu kyau, ku kira shi da su. An gane magana da kyau ko? Cikin suratul Taha yace Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa, له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى سيتمي الرحمن على العرش استوى واتو الرحمن الله من رحمة على العرش استوى يا دي ديت أسمان العرش كاغا أنان أنكراش الرحمن على العرش استوى يا دي ديت أسمان العرش له ما في السماوات وما في الأرض abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai duka mallakar sa ne wa ma bainahuma haka abin da ke tsakanin sammai da ƙasai din duka nawaye sai ya ce wa ma tahta thara da kuma abin da ke karkashin me ƙasa an gane magana da kyau ko to duk wannan me yake nuna mana yana nuna mana Allah shi kadai ya kadaitu da sunansa kuma shi kadai ya kadaitu da ainihin wato sukwashi karka wato hada Allah da wani a cikin suna ko a cikin sufa da aka ce shi ar-rahman ne mai rahama to ka iya cewa to ai wani ma yana yin rahama yana yin rahama yana jin kan mutane yana tausayin mutane to ai din yanda dan adam yake irin kalan rahama sa bai isa iya kalan rahama da jin kai irin na Allah ba haka ne ko ba haka ba babban rahamar ubangiji shine baka aljanna dan adam zai baka aljanna daga cikin rahamar Allah zai iya baka haihuwa dan adam zai baka haihuwa daga cikin rahamar Allah zai iya sa kai kudi kai arziki dan adam zai baka kudi daga cikin rahamar Allah Allah zai iya baka lafiya in baka da lafiya kana jinya dan adam zai baka lafiya so dan haka dan adam yana yin iya abinda Allah ya bashi damar iyawa ne amma shi Allah shine mai dungurungun in ka san ma'anar dungurungun da Hausa to shi Allah shine mai dungurungun gaba daya rahama gaba daya ta tattara ta koma gurin sa dan haka ayyan ma tad'u kowanne suna kuka kira falahul asma'ul husna Allah yana da sunaye ainihin wato masu kyau malamai wasu suna cewa sunayen Allah guda 99 ne maganar gaskiya ita ce sunayen Allah sun fi 99 Muhammad bin Salih al-Uthaymeen a cikin littafinsa mai suna Al-Qawa'idul Muthla fi Sifatillahi wa Asma'ihi al-Husna ya kawo sunayen Allah sun kai kusan guda 200 wannan kuma yace shi ma iya wanda ya gano ne akwai waɗanda Allah ya koye wa mutane ba su san shi ba dan haka sunayen Allah sun fi ƙarfin 99 wannan wasu malamai ne akwai hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi yake cewa inna lillahi 99 isman Allah yana da wasu sunaye guda 99 man ahsaha wanda duk ya same su ya haddace su ya fahimci ma'anarsu to za su zamanto masa sanadiyar shiga ina shiga aljanna to sai wasu malamai suka dauki alƙalman su masu albarka sai suka shiga cikin Qur'ani suka shiga cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka zaƙulo waɗannan sunaye da kake gani 99 a bayan takaddan alƙur'ani a bayan littafin qawa'idi a bayan littafin kaza yawanci za ka ga an rubuta su to waɗannan an zaƙulo ma ne an taya ka ne tunda annabi ya ce Allah yana da sunaye guda 99 wanda ya haddace su ya kula da su za su zama sanadiyar samun rahamarsa a lahira sai aka ce to maimakon ka tafi laliban neman su to malamai sun zaƙo masu ga sunan guda 99 ka je ka haddace su sune wai abin nan wannan da yake cewa a الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الكذا 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 har zuwa karshe din nan to waɗannan ba fa su ne iyakacin sunayen Allah ba kai dai kai kokari haddace su in ka haddace ka haddace guda 99 in kana yawan karanta su kuma kana neman ma'anonin su me suke kunshe da shi na ma'ana to anji manzon Allah Allah zai iya maka sanadiyar tafiya aljanna a dalilin wannan amma in an ce nawa ne sunayen Allah a sunayen Allah suna da yawa yasa shi kansa a cikin alqur'ani bai ce sunansa kaza bane, ce wayi walillahi alasmaul husna, Allah yana da kyawawan sunaye. Na fata an fahimta. Yasa akwai wasu ka'idoji da malamai suke garawa game da sunayen Allah. Suka ce na farko dai daga cikin ka'idar shine ka sani dan adam baya sanyawa Allah suna, ma'ana ba yadda za a yi kawai dan larabci, ka iya larabci kawai ka ce sunan Allah kaza, saboda ka fahimci ma'anar tana da kyau. Labudde ya zama wannan sunan an same shi daga Qur'ani ko kuma an same shi daga ina? Daga sunnar manzon Allah. Dan haka yasa suka ce asma'ullahi ta'ala tauqifiyya, sunayen Allah sai an ji daga gurin Allah ko an ji daga bakin manzon Allah. Dan kawai ka ji, yasa akwai sunayen da a cikin wannan 99 da kai kake gani akwai sunayen da wasu malamai suka kondemi din suna cewa ba sunan Allah bane. Ka misali yin sunan Ar-Rashid, ba ana cewa Abdur-Rashid ba, to Ar-Rashid ba sunan Allah bane. Na fata an fahimta. Yasa wannan bawan Allah Dr. Rashid Abdul Ghani, ina faɗin wannan na san zai ji wannan magana, shi ba ka ce in ka ce masa Abdur-Rashid ba zai amsa ba, haka ne Baba Ibrahim? In ka ce masa Abdur-Rashid ba zai amsa ba, sai dai ka ce masa Rashid, saboda malami ne, gogaggen malami, professor ne akan aqida, akan tauhidi, akan fiqhu da hadisi, ya san cewa Ar-Rashid ba sunan Allah bane. To amma ba shi ya sawa kansa ba, iyayensa suka sa mar, so bai san ba san cewa haka matsala take ba. Ina fata an gane. To shi tunda yazo yayi karatu sai gane akwai matsala, to sai gyarawa kansa yace kar a sake ce masa Abdur-Rashid, a ce masa Rashid, domin in kace Abdur-Rashid bawar Rashid, to waye Rashid? In kace Rashid Allah ne, to he ka kawo dalili? Kun gane magana? He ka kawo dalili? A Qur'ani ka samu cewa Rashid sunan Allah ne ko a hadisi? So ba ka da dalili eh to Rashid ba sunan Allah bane. Wani zai ce kai, wato karatun nan fa abun yanzu Rashidin da muke taji a shi Abdur-Rashid din, ahe Rashidin ba sunan Allah, wallahi ba sunan Allah bane. Yawa Aliyu Rashid makar, kaga ba Aliyu Abdur-Rashid ake ce masa ba, Aliyu Rashid. Babu laifi, suna ne Rashid, suna ne mai kyau, amma ba sunan waye ba, shine kawai ka fahimta. Ba an ce sunan bai da kyau bane, domin ma'anarsa shine shiryayye ko mai neman shiriya, kaga ai suna ne mai ma'ana ko? Yawa. So amma a jingina shi a ce sunan Allah ne, shine abinda malamai ba su yarda da shi. So kuma yana cikin wannan 99. To shi yasa mai qawaidul muslahi Sheikh Uthaymeen da yazo kan wannan suna, sai ya fito kararre bayyana, yace wannan sunan baya daga cikin sunayen Allah, dan haka a daina kiran Allah da wannan suna. To suna nan dai a cikin wannan 99 sun kai kusan a guda 4 ko 5 ina jin in ban manta ba, wanda malamai suka ce baya cikin sunayen Allah. Na amma Ad-Darru, Ad-Darru kaga shi kama ma'anan wa ithbatan duk bai tabbata ba, amma anarsa ba shi da kyau a janganin Allah, domin ma'anan Ad-Darru shi ne mai cutarwa. Allah yana cutar da mutane, su don haka babi ne mai zurfi, yana buƙatar a je a yi dirasa a kansa ƙwarai da gaske, saboda a fahimci yadda al'amuran suke, a kuma yi aiki da su gwargwadon ainihin wato iyawa. Don haka sunayen Allah na budda su zamanto tauqifiyya, daga Allah aka ji ko daga manzon Allah. Na biyu daga cikin ka'idar shi ne ba su da adadi. Duk wanda ya ce ma ga adadin sunan Allah, ka ce masa ya saba wa sunnar manzon Allah. Iya wanda ya gano, kuma ga hadisin annabi Muhammadu da yake cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ithmin huwa laka, ya Allah ina roƙonka da sunan da ka saka wa kanka, sunanka, sammaita bihi nafsaka, wanda ka sanya wa kanka wannan sunan, ko sai ce mai aw anzaltahu fi kitabika, ko ka sauke shi a cikin menene? Littafinka. Aw allamta ahadan min khalqika, ko ka sanar da wani daga cikin halittunka. Yau kenan akwai wasu halittun Allah da suka san wani suna na Allah wanda ni da kai ba mu sani ba. sai ce awista asarta bihi fi ilmil ghaibi indaka, ko kuma ka boye wannan sunan a cikin ilimin ka na gaibi baka ga kowa ba. Yanzu kenan akwai sunaye wanda Allah ya san sunan sa ne amma da ni da kai duk ba mu sani ba. Anta ja'ala alqur'ana rabi'a qalbi wa jala'a sadri wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza har zuwa ƙarshen abun. So wannan ma shine hadisi da malamai suka dogara da shi cewa kenan annabi ya nuna mana a cikin wannan hadisin cewa akwai sunayen da Allah ya sanar da wasu halittunsa bai sanar da ni da kai ba, akwai kuma sunayen da Allah ya bar su a matsayin gaibi shi ya san su, ni da kai duk ba mu bai ba. To sai wani ya zo ya ce sunayen Allah guda 99 ne, ya za a yi da wannan hadisin? Kun gane magana? So magana ta gaskiya sunayen Allah sun fi 99 a kai dai wanda ka iya ganowa, kuma ma hatta a cikin Qur'ani da hadisin idan aka je aka zurfafa bincike musamman in ka ɗauki wancan littafi na Al-Qawa'idul Muthla fi sifatillahi wa asma'ihil husna, zaka ainihin wato abin nan. Akwai wani littafi da na taho da shi daga Saudiya, sunansa fiqhul asma'i, fiqhu asma'illahil husna, fiqhun sunayen Allah. Ma'ana in an ce Ar-Rahman, me ake nufi da Ar-Rahman? Wannan aiki Ar-Rahman yake, in kana yawan zikiri da Ar-Rahman me zaka samu a gurin Allah? Shi abin da ya tattauna kenan littafin. Fiqhul asma'illahil husna, fiqhun da ke cikin sunayen Allah masu kyawu. Ina fata an gane. To saboda haka ya fi ƙarfin maganar 99, Allah maɗaukakin sarki ya sanar da mu waɗannan sunaye, kuma ya ba mu ikon aiki da su. Wa qawluhu, da kuma faɗin Allah da yake cewa hal ta'lamu lahu samiyya, ka taɓa jin mai suna irin na Allah? Ka taɓa jin mai suna irin na Allah? Baka taɓa ji ba, babu wani mai suna irin na Allah. Wa qawluhu, da kuma Allah da yake cewa Allahu la ilaha illa huwa, Allah maɗaukakin sarki ba wanda ya cancanta abota masa sai shi, sai ya ce lahul asma'ul husna, yana da sunaye masu menene? Masu kyawu, suratu Taha. Wa qawluhu, da kuma faɗin Allah da yake cewa laysa kamithlihi shay'un, ba wanda ya kama da Allah, wa huwa as-sami'ul basir, shi mai ji ne mai gani. To ku lura, Allah ya ce laysa kamithlihi shay'un, ba wanda ya ba abin da ya kama da shi. Sai kuma yace shi ne ji ne mai gani. Dan adam yana ji yana gani ko ba ya ji ba ya gani? To amma ji da ganin sa irin na Allah ne. To kun ga wannan ayar, yayin da wasu kai mata kyakkyawar fahimta irin yadda yanzu na faɗa, to haka kuma wasu suka yi mata gurguwar fahimta. Kun san me suka ce? Da Allah ya ce laysa kamithlihi shay'un, ba wanda ya yi kama da Allah, ko ba wanda za a iya kamanta shi da Allah. Wa huwa as-sami'u al-alim, shi mai ji ne mai gani. He suka ce sam'un bila sam'in, wa basrun bila basrin, Allah ya jingina wa kansa ji ne amma fa baya ji, ya kuma jingina wa kansa gani amma baya ne, baya gani. He suka aka tambaye su meye dalili, he suka ce ai farkon ayar Allah ya ce ba wanda ya kama da shi. Da haka idan aka ce dan adam yana ji, ko Allah ma yana ji, to an kamanta Allah da dan adam ko ba a kamanta ba? A fahimtar su an kamanta. Suka ce tunda Allah ya ce laysa kamithlihi shay'un, to bai kamata a ce dan adam yana ji ba. In kuwa har dan adam yana ji, to dole a korewa Allah menene? Domin in Allah yana ji dan adam yana ji, to sun yi kama. Kaji inda suka samu logic a cikin kwakwalansu. Abinda suka manta shine jin Allah ba irin na dan adam bane, ganin Allah ba irin na dan adam bane. Dan haka har yanzu maganar laysa kamithlihi shay'un tana nan ko ba ta nan? Tana nan. Tunda jin Allah ba irin na dan adam bane, kaga ai laysa kamithlihi shay'un. Tunda ganin Allah ba irin na dan adam bane, ai kaga laysa kamithlihi shay'un. To amma sai suka ce a'a, tunda dai dan adam yana ji yana gani, to dole sai dai a cewa Allah sami'un bila sami'in, me ji ne a yadda ya faɗa amma fa baya ji, basirun bila basirin, me gani ne amma a yadda ya faɗa amma fa baya gani. Domin in an ce yana gani, dan adam ma yana gani, kaga sun yi kama. To shi yasa in baka samu malaman tauhidi na aqida na gaskiya ba, sai su kifar da kai a rami. sai su dora ka aka wannan gurgun tauhidin cewa Allah sami'un ne bila sami'in basirun ne bila basirin wannan kuma wannan muguwar fassara ce game da wannan ayoyin da suke sufanta sufofin Allah subhanahu wa ta'ala ina fata ana fahimta wa nam wa akhiru suratul hashr wa ghayriha min al aya da kuma karshen suratul hashr da wasu daga cikin ainihin wato ayoyi menene Allah ya faɗa a cikin suratul hashr a karshen suratul hashr tun daga law anzalna hadha al qur'ana ala jabalin لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَيَتَيْنِ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ سَيَتَيْنِ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هي ساكي تواني هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الارض كو تو كاغا سي مالن ده يتاشي ده يكاو سونايين سي يتي واخر سوره الحشر ده كما ابن ده يزو ا قرحن سوره الحشر قرحن سوره الحشر تون دغ لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته وحزوا قرحه غبادي سونايين الله تجي magana akai da sufofin sa an gane karatun ku duka gaba ɗaya sunayen Allah take magana akai to wannan shine dan haka sai mutun yaje in ba kuma ta ba tafsirin mu na bariya ba bara ba bariya mun fassara wannan suratul hashr kuma mun zo kan waɗannan sunaye gaba ɗaya mun yi kwaba-kwaba da su mun fassara su gurgurdan abin da Allah ya sanar da mu ku je ku nemi wannan tafsirin suratul hashr Allah ya shiryar da mu wa ghayriha min al ayati malan yace da wasu daga cikin ayoyi da suke nuna sunayen Allah da ainihin wato sufofin shi babun ga wani babi alqur'anu kulluhu muqirrun ko muqarrirun li hadha tauhid ko haba me na ku yace min alayati to a haka na ku yazo to matsallake akwai babin da aka samu matsala anan ina ga to ko yana gaba wanda babi ne yake gaban min alayat din bari mu gani wanda babi ne yake gaban min alayat ko anaku shine a gaba to lalle akwai matsala to akwai matsala littafi na ya bambanta da naku to amma ba damuwa za mu san yadda zamu yanzu dai tunda wannan babin shine a gaba mu je karatu babun ga wani babi min alayatil jami'ati li aqsamit tauhidit thalathati daga cikin ayoyi dunkulallu na fata an fahimta wanda suka zo suka yi bayani akan kashe-kashen tauhidin nan guda uku مالك يتي ومن الآيات التي جمعت أقسام التوحيد الثلاثة daga cikin ayoyin da suka zo wanda a cikin su akwai wannan tauhidin guda uku na farko kauluhu ta'ala fadin Allah da Allah yake cewa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم wannan ayar tana dauke da tauhidul uluhiyya tana dauke da tauhidur rububiyya tana dauke da tauhidul asma'i was sifati amma bari mu je mu kan ayar da ni da ku mu fitar da waɗannan abubuwan gaba daya Allahu la ilaha illa huwa Allah ba wanda ya cancanta abautawa sai shi yanzu sunan Allahu yana daga cikin tauhidul me al-asma was sifat ko cewa la ilaha illa huwa yana daga cikin tauhidul me tauhidul uluhiyya ba wanda ya cancanta abautawa sai wa sai shi kaga aya ɗaya ne amma ta dauki tauhidi kala biyu to zamu je zamu zo na ukun ma yace al-hayyu al-qayyum rayayye ne wanda rayuwar da bata karewa alqayyum tsayayye ne wanda ya tsayu ba ana cewa wani tsaya da kafafunka ba to shi Allah tun fil azal da ma tsayayye ne irin qayyumiyyar da tafi karfin wani rinjaye shi bai bukatar taimakon kowa bai bukatar agajin kowa bai bukatar tallafin kowa bai bukatar wani ya taimake shi ko ya agaza masa ko ya kawo masa dauki a cikin mulkin shi saboda cikakkiyar qayyumiyya amma ko kai da ake cewa wani tsaya da kafafunka ka isa ka tsaya da kafafunka ne ba dole sai wani ya taimaka ma ba ko ba haka bane jama'a eh dole sai wani ya taimaka ma wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan dan haka ko ka tsaya da kafafunka sai wani ya agaza ma tun daga Allah subhanahu wata'ala har zuwa irin agajin dan adam da zai iya yi haka ne ko ba haka ba to amma shi Allah yana da qayyumiyyar da babu wanda yake bukatar taimakon sa ko agajin sa shine al-qayyum kaga wannan al-hayyu al-qayyum suna daga cikin tauhidul me al-asma was sifat ko la ta'khudhuhu sinatun wala nawm bacci ko gengedi baya kama Allah na sha yi muku bayani in mun zo wannan gaba da bacci da gengedi wanne ne babba wanne ne karami bacci ne babba gengedi shine karami ko to amma da aka tayi sai aka ce la ta'khudhu sinatun gengedi baya kama Allah wala naumun balle bacci haka ya kamata ibarar ta zama a zahirin laratin ba haka ya kamata ta zama ba to amma za mu faɗi meye dalilin da yasa ya zama haka ko ba haka ba abinda ya kamata tunda dai bacci ne babba da sai a ce la ta'khudhu naumun babban bacci baya kama Allah wala sinatun ballantana gengedi da bai kai komai ba haka ne ko ba haka ba haka ya kamata ya zama to amma sai aka ce la ta'khudhu sinatun gengedi baya kama Allah wala naumun ballantana bacci kaga an dauki karami an buga misali da shi daga baya aka kawo babba kuma wanda da babba ya kamata a fara buga misali kafin a kawo me to sai malamai suka ce me yasa Allah ya faɗa haka sai aka ce eh a zahiri bacci shine babba akan gengedi amma kuma a batini ba haka abin yake ba suka ce domin shi bacci sai idan kai niyyar yin sa ne zaka je ka kwanta ka yi shi amma gengedi ko kai niyya ko baka yi niyya ba wallahi zai iya kama ka haka ne ko ba haka ba yanzu wanne ne babba a cikin su kenan gengedi yanzu nan muna karatu na sai ga kanka yana haka kuma wallahi ba haka kaso ba ba ka zo ne da niyyar kai gengedi ba amma ya ci karfin ka ne kaga kenan shine babba bacci kuma sai ka shirya ka je ka yi kaza ka cire kaza ka yi kaza ka yi kaza sannan ka ce bari na yi bacci gengedi yake tare da ribobi ko to kaji saboda su ma ba su niya ba sai ga direba ya saki layi kawai ya shiga lambatu an gane magana da kyau ko to sai shi yasa sai Allah ya fara buga misali da meye da gengedi tunda shi yake iya rinjayar dan adam ko ya so ko bai so ba ko ya shirya ko bai me ba ko bai shirya ba an gane magana da kyau ko shine cela ta'khudhu sinatun wala nawm gengedi baya kama Allah ma'ana irin baccin da zai iya daukar mutum ko bai shirya ba wala namun balantana bacci da sai ka shirya sannan zaka je ka kwanta ka yi shi ina fata an gane lahu ma fi samawati wa ma fil ardi eh oke ba faɗi matsayin sa a tauhidi ba la ta'khudhu sinatun wala nawm me matsayin sa a tauhidi tauhidul asma'i ne ko tauhidul uluhiyya ne ko tauhidul menene abun rububiyya uluhiyya me dalilin ku me dalilin ku na cewa tauhidul uluhiyya ne malam usman saboda me ba wanda ya fi karfin waɗannan abubuwan guda biyu mala ya yi istinbadi istinbadin ya yi amma da ɗan matsala me ka ce hasan al-asma'u was-sifat yana cikin al-asma'u was-sifat me dalilinka saboda me su fashi amma ko kun san yaran nan zai iya kada ku eh yana cikin siffofin ubangiji daga cikin siffar Allah bacci baya me baya kama shi daga cikin siffar Allah gengedi baya me wannan siffa ce ko ba siffa bane zai iya kada ku na faɗa mu hefti yana zai kada abu daga yanzu kai cikin siffar ka bacci na iya kama ka ko ba haka bane gengedi ma na iya kama ka wannan siffar ka ne haka Allah yake to shi kuma Allah cikin siffar sa bacci baya me to kaga yayi ga cikin bannin al-asma'u was sifat kenan Allah shi yadda mu na'am so lahu ma fi samawati wa ma fil ardi mallakar abin da ke cikin sammai da kasai gaba ɗaya na waye yana cikin tauhidin menene wannan eh uluhiyya rububiyya eh rububiyya haka ne ma'ana duka abin da ke cikin sammai da kasai Allah shine ya samar da su man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi waye isa yace ci wani a gaban Allah in ba da izinin Allah ba ma'ana ba wanda ya isa yace ci wani daga filin tashin alkiyama ya kai ga aljanna in ba da izinin wa ba in ba da izinin Allah ba wannan shi kuma yana cikin tauhidul me kar ku ba da ni mana rububiyya kar ku kun yi kade mallake ce to eh yi kade mallake ce to na'am amma kuma madalla ai in kun gane formula dazu talakta akudu husnatun wala nau to wannan ma za ku danganta shi ma'ana cikin siffar Allah ba a ceto a gurin sa sai da menene sai ya ba da izini sannan za ka yi ceto wannan siffa ce ta ubangiji kun gane magana kamar yadda cikin siffar sa bacci baya ne daukar sa gengedi baya ne daukar sa na fata an fahimta dan haka ya siffantu da ba da izini domin yin menene ceto naga gaban wasu ba su yadda ba ai dan dalili na karatu in mutu yana da hujja kawai ya kawo mana ya ce malam ban yadda ba ni haka ma nake so wallahi ka ce min baka yadda ba ni ma kaga sai ka karar da ni ilimi ba matsala ai karatu ne muke muna kara wa juna sani ne ko eh waye na yana magana eh to dan haka ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum Allah yana sanar da abin da ke gaba ga mutane da kuma bayan su wannan yana daga cikin tauhidul me al-asma' wa sifat wato daga cikin siffar Allah ya siffantu da ilimin abin da ke faruwa wallahi jama'a in kuka maida hankali duk za ku gane yadda abubuwan nan su kuma yadda kuka faɗa haka ne daga cikin siffar Allah Allah ya siffantu da ilimin abin da ke faruwa a cikin mutane sannan idan ka dauki alamun nan kamar da ita al-ilmu daga cikin siffar Allah ahe Allah yana da menene yana da ilimi a fata an fahimci magana yana da ilimi so kuma ya siffantu da sanin me ke faruwa a cikin mutane ya san komai da alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi shay'in min ilmihi mutane kuma ba su isa su kewaye ilimin Allah ba ma'ana ya zama duk abin da Allah ya sani mutane sun sani zai yiwu shi kuma wannan yana ina shi ma yana da cikin asma'u ma'ana cikin siffar Allah duk duniya ba wanda ya isa ya kewaye ilimin waye ilimin Allah wannan siffar sa ce ilimin sa shi kadai ya sani ba wanda ya isa ya san wani abu na ilimin Ubangiji subhanahu wata'ala shine wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a sai abinda Allah ya ga damar sanar da mutane wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard kursiyin Allah ta yalwaci sammai da kasai ma'ana ta fi karfin sama ta fi karfin kasa shi kuma wannan yana ina shi ma al asma' wa sifat suffar Allah, Allah yana da wani kursi, ya siffanta da wani kursiyinsa wanda ya yalwace sammai da kasai gaba daya. Wala ya'uduhu hifzuhuma, sannan kiyaye ƙasa da sammai da kula da yadda suke gudanar da al'amuransu, wannan baya wahalar da Allah. Baya wahalar da waye? Da Allah. Shi ma wannan meye? Shi ma siffa ne. Ina fata an fahimta. Wa huwa al-aliyu, wannan ka ai kowa ya sani al-aliyu meye? Sunan Allah ko yana cikin suna, yana cikin bangaren al-asma wa sifat, al-azim kuma wanda yake mai girma. Ina fata an fahimta. To kaga wannan, wannan aya yasa aya ce babba, wannan ayatul kursi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa duk wanda ya karanta waɗannan su ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara, ya karanta wannan ayatul kursi din na farkon suratu Ali Imran, haka ne ko suratul baqara kai, afwan ko Allah zai turo masa mai gadi mai kula da shi, ya zauna a daidai kayinsa yana gadinsa har sai gari ya waye ba wanda ya isa ya taba shi. Wannan daga cikin falal ayatul kursi kenan. Tana kore shaidanu, tana kore aljanu, tana korar matsaloli da fitintunu da bala'o'i na rayuwa gaba daya. In ka rike ta, Allah zai baka alheri. Sai malam yace fa inna hadhihi al-ayatil karimatil mubaraka, kaga wannan aya mai girma wacce take mai albarka, mutakawwinatun min ashri jumal. To kaji, bari ka ji malam zai mana kwankwata, ba yanzu mun yi ta mu kwankwatar ba, to malam zai mana kwankwata game da wannan aya. Yace akwai jumloli ɗai guda goma game da wannan aya. Fiha min tauhidillahi, daga cikin waɗannan jumlolin akwai jumlolin da suke kaɗaita Allah subhanahu wata'ala, wa tamjidihi, da kuma kambama sha'anin Allah, wa ta'zimihi, da girmama shi, wa bayani tafarrudihi bil kamali wal jalal, kuma suna ɗauke da waɗannan jumlolin suna ɗauke da cewa Allah ya kaɗaita da jamala, wato kyau, wal kamal, da kuma kammaluwa. Allah, inna allaha jamilin yuhibbul jamal, Allah kyakkyawa ne, yana son ƴan gayi. Ina fata an fahimta. Inda duk kyau yake abu mai kyau, to Allah yana son shi, musamman duk abin da ba na saban Allah bane, in dai abu ne mai kyau to Allah yana son sa. To waɗannan jumloli na cikin wannan aya suna nuna irin kamalar Ubangiji da kuma jamalarsa, kyawunsa. Ma yuhaqqiqu liman qara'aha al-hifza wal-kifayata, wanda wannan kuma yana tabbatarwa da mai karanta ta al-hifza, kariya, wal-kifayata, da kuma wadatarwa. Za su wadatar da kai kuma za ta kare ka daga dukkanin abin da kake buƙatar kariya a kansa. Ina fata an fahimta. Wa fiha min asma'illahi al-husna, daga cikin wannan aya akwai sunayen Allah khamsatu asma, wanda an samu sunaye guda biyar na Allah. Wa fiha min sifatillahi ta'ala, daga ciki kuma akwai siffofin Allah, ma yazidu 'ala al-20 sifa, an samu siffa ɗai har guda 20 a cikin wannan ayar kadai. Kaji yadda malam yake warwara. Wa qad budi'at bi dhikri tafarrudillahi bil uluhiyya, ko wannan abun nan, wannan aya an fara ta bi dhikri tafarrudillahi, da faɗin da ambaton kaɗaituwar Allah bil uluhiyya, da bauta. Ba an ce Allahu la ilaha illa huwa ba? Kaga ayar an fara buɗe ta da cewa Allah shi kaɗai ya cancanta a yi menene. Wa butulani uluhiyyati kulli man siwahu, sannan tana wargaza, tana rusa allantakar duk wanda ba Allah ba. Farkon ayar yana nuna Allah ne kaɗai ya cancanta abota, tana rusa kuma allantakar duk wanda yake ganin kamar shi wani ne. Ina fata an fahimta. Thumma dhakara hayatan lahil kamila, sannan kuma sai aka faɗi rayuwar Allah cikakkiya, da aka ce Allahu la ilaha illa huwa, sai aka ce alhayyu, kaga sai aka ambaci cikakkiyar rayuwa ta Ubangiji. Duk duniya jama'a babu wanda yake da cikakkiyar rayuwa kammalalliya sai waye? Sai Allah. Duk wani ɗan adam rayuwarsa tauyayya ce. Yau ɗin nan za a babai waye gari ka mutu, yau ɗin nan za a ce wata jinya ta kama ka kuma anya abu yaki, dole sai tafiya, ba yadda ka iya kuma wallahi. Amma Allah ne kaɗai yake da cikakkiyar rayuwar da babu mutuwa, ba tsufa, babu gazawa, ba kasawa, ba komai. Subhanahu wa ta'ala. allati la yalhuqu hafana, wanda wannan cikakkiyar rayuwar karewa ba ta riskarta. Duk wani abu a duniya wata ran zai kare, amma rayuwar Allah ba ta ne. Shine yace kullu man alaiha fan, kullu shay'in halikun illa wajha, kullu man alaiha fan, komai da ka gani akan doran kasa zai kare. Kullu shay'in halikun, komai da ka gani zai halaka, illa wajhahu, sai fuskar Allah ne kadai ba za ta halaka ba. Ina fata an fahimta. Wa dhikri qayyumiyyatihi, da kuma ambatan qayyumiyya. Alan jawabin fa da yake cikin wannan ayar fa ba zai karo a yau ba, sai dai mu taba mu jira dan naga lokaci ya tafi. Qayyumiyyatihi subhanahu wa ta'ala, da ambatan wato tsayuwar Allah da dawwamawar Allah subhanahu wa ta'ala. An gane magana kike ko auqiyanihi bi nafsihi, ko kuma tsayuwar sahi da kansa ba tare da ya buƙaci wani ya taimaka mar wajen tsayuwa ba. Shine al-hayyu al-qayyum bi tadabburi umuri khalqihi, ta hanyar jujjuya al'amuran halittarsa. Allah shike ruwa, shike yin iska, shike gumi, shike yin dari, shike fito da rana, shike fadar da ita, shike fito da wata, shike fadar da ita, shike azurtawa, shike talautawa, shike bayarwa, shike hanawa, shike azurtawa, shike talautawa, shike bada haihuwa, shike ke hana haihuwa. Duk abin da ka gani a duniya yana faruwa Allah ne ke yi, kuma baya neman agajin kowa. Shine bi tadabburi umuri khalqihi, ta hanyar jujjuya al'amuran halittunsa gabaki daya. Wa dhikru tanazzuhihi, ko da kuma fadin tsarkakuwar Allah. Wato shi Allah ya siffantu da tsarki subhanahu, shine da aka ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Kaga wannan tsarkaka ne ga Ubangiji, an tsarkake Allah subhanahu wata'ala. Allah ya siffantu da rashin bacci da rashin gangadi. Ina fata an fahimta. An sifatin naqsi, Allah ya ka gani ko, wato an kore wa Allah siffofin tawaya, an tabbatar masa da siffofin menene kamala. Shine la ta'khudhuhu sinatun din nan, wato siffa ce mummuna aka kore wa Allah sai aka tabbatar masa da menene kyakkyawa. Kasunati, kamar gangadi. Wannaumi, kamar bacci. Kaga waɗannan siffofi ne masu tawaya, sai aka kore wa Allah su, sai aka tabbatar masa da na kamala. Wa bayani sa'ati mulkihi, da kuma bayanin mulkin Ubangiji, wato fadi da yalwar mulkin Allah. Da aka ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, sai aka ce lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kaga kenan mulkin sammai da kasai gaba daya mallakar waye ne. Wa anna jami'a man fis samawati wal ard abidun lahu, kuma gaba daya wanda suke cikin sammai da kasai gaba dayansu abidun lahu, gaba daya bayin Allah ne. Ba wani a duniya wanda ba bawan Allah ba. Ya ki kuma ko ya yarda, ya bauta wa Allah ko bai bauta wa Allah ba, amma sunansa bawan waye? Bawan Allah. Asalin assignment din da aka turo shi yayi shine yayi me? Ya bauta wa Allah. Ya rage nasa ko yayi ko ya bari, oho, amma dai wannan shine primary assignment din sa idan ya zo duniya. Ana fahimta ta da kyau jama'a? Dakhiluna tahta qahrihi wa sultanihi, mutane gaba daya sun shiga karkashin rinjayen Ubangiji da kuma mulkin Ubangiji. Duk duniya a karkashin mulki da kuma rinjayar Ubangiji su. Wadhalika annahu min adillati azmatihi, wannan ya faru saboda dalilan girma na Ubangiji. Annahu la yumkinu li ahadin min al-khalqi an yashfa'a indahu, bai dace ba kuma bai kamata ba ga wanda daga cikin halittu da ya ceci wani a gaban Allah subhanahu wata'ala. Illa min ba'di idnihi, in ba Allah ya bada mai ba, ya bada izini ba. Shine fadin sa da yake cewa man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi, ba wanda ya isa ya yi ceto a gaban gaba ga Allah in ba Allah ya yarda ya bada izini ba. Wa fiha ithbatu sifatul ilmi lillah, ka gani ko a cikin wannan maganar akwai tabbatar da siffar ilimi ga Allah, da aka ce ya alamu ma fis samawati wa ma fil ard, ko yawwa subhanahu. Wa anna ilmuhu subhanahu muhitun bi kulli ma'lumin, kuma shi ilimin Allah subhanahu wata'ala ya kewaye duk wani wanda ya san wani abu to Allah ya fihi sanin wannan abu kuma Allah ne ya gutsura masa ma wannan abu na wannan ilimin fa huwa ya'lamu ma kana Allah ya san abin da yake faruwa wa ma sayakunu da abin da zai faru wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu da kuma abin da a yanzu bai faru ba in zai faru kuma yaya zai faru wato ya san abin da ya riga ya faru da mu ya san da abin da yanzu haka yana kan faruwa to kuma ya san abin da gobe idan zai faru yaya za a yi ya faru ina fata an fahimta saboda haka abin kala uku ne abin da ya riga ya faru abin da yanzu haka presently yana faruwa ko a turanci ai akwai present continuous ko abin da yanzu haka ana cikin yin sa haka ne ko ba haka ba akwai past tense wani abin da ya riga ya ne ya wuce akwai present abin da ana yin sa akwai kuma menene past tense abin da zai abin da ake yi yanzu ba shine present continuous ba to me zai zo kuma a turanci future ko yawa abin da zai zo nan gaba to da past tense the present continue da kuma menene future duka Allah yana sanar da shi jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku to wannan shine ma'anar wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu abin ma da bai faru ba in zai faru yaya zai faru Allah ya san haka shi yasa Allah ba abokin wasan mu bane jama'a idan ana ma bayanin waye ubangiji in dai kana da hankali sai ka sallama maka duk abin da aka ce daga Allah ne ka ce daga Allah ka ce to na sallama dan wanda ake magana da shi ake maka maganar sa ya fi wuce tunaninka ko ba ku gane bane ya wuce tunaninka kawai matsayar ka tsakaninka da shi in yi magana ka me ka sallama ka mika wuya daga ka ce zaka kawo wani abu ma'ana zaka goga da shi kenan Who are you, Basilim? Nji yara da fada. Na fata an fahimta. Wato kai kana da ta cewa akan wani abu da Allah ya fada kenan? Wato kai ma ka san wani abu idan kamar yadda shi ya sani kenan? To shi yasa idan mutum yana so ya gama da Allah lafiya, in Allah ya ce yi nan, to sai kai ta mai ciwon hakuri, sai ka ce Ka san shi mai ciwon hakuri ba ya iya bude bakinsa. Saboda in iska ta shiga akwai damuwa. Da hakan Allah ya ce yi nan, sai ka ce ba ma'ana ba musu kenan ko saboda wanda yake ma magana yafi karfin ka baka isa ka ja da shi ba ban gane ko kun fahimta ba to wannan shine abinda malamai suke nuna mana shine yake cewa wa fiha bayanu azmatillahi subhanahu kuma a cikin wannan wato aya ta ayatul kursi akwai bayanin girman Allah subhanahu wata'ala bizikiri azmatin makhluqatihi da kuma ambatan girman halittun Allah fa idza kana al-kursiyyu wa huwa makhluqun min makhluqatihi wasi'a as-samawati wal-ard fa kayfa al-khaliqul jalil war-rabbul azim yace wato a cikin wannan ayar akwai nuna hatta su kansu halittun Allah akwai masu girma sai yace yanzu idan ya zama kursiyyun ubangiji wanda kursiyin nan yana daga cikin halittar Allah Allah ne ya halitta wannan kursiyin ko amma shi kansa kursiyin wasi as-samawati wal ardi ya fi karfin fadin samai da me da kasai sai ce to fa kaifa al-khaliqul jalil war-rabbul azim to shi ubangijin da ya halitta kuma shi kuma ya yake ban gane ko kun fahimci maganar da yake idan shi kansa kursiyin da Allah ya halitta ya fi karfin samai da kasai to shi wanda ya halitta kursiyin shi kuma ya yake kaga ai ba bayani ai ba wata magana ya fita ayi tunani ko a tsaya ma ana nazarin ya girman sa yake ban gane ko kun fahimta ba wato girman sa ya wuce tunani na ya wuce tunaninka imani ma da Allah imani kawai mutun ya sallama wa Allah kawai idan Allah ya ce ga yadda za a yi kace to mun ji ya Allah ghufranaka rabbana wa ilaikal masir sami'ina wa ata'ana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir kace ya Allah mun ji mun yi da'a gafara ka muke nema kawai amma ba maganan jayayya ba maganan kaza amma don Allah jama'a ku duba yanzu duk da girman wannan mahalicci namu ku duba ku ga yadda wasu ke jayayya da Allah yujadilunaka fillahi
Allah ya ce suna maka jayayya, suna jayayya game da ni, suna jayayya da kai game da ni, game da Allah. Su ne asalin ƴan ta'adda wanda suke jayayya akan girman Allah, akan waye Allah. Shi yasa kuma rahin sanin waɗannan abubuwan game da Ubangiji, wallahi yasa kake ganin mutane da yawa idan an zo an ce musu Allah sai kaga kamar ana ambata musu sunan wani sa'ansu, ba sa iya risanawa. Yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam, ruwaya ingantacciya, duk lokacin da hadiri ya taso Annabi sai ya rasa ina zai sa kanshi. Annabi ya shiga ya fita, ya zauna ya tashi, ya shiga daki ya fito waje. Daga ganin sa kai ka san yana cikin tashin hankali, har ɗaya daga cikin matan sana cewa ya Rasulullah, yaya hadiri ya taso ana kokarin zubar da ruwa, ni'imar Allah ta sauka amma kai hankalinka ya tashi. Yace baki san Allah bane, baki san Allah in ya ga dama wannan iskar zai iya mai da ita ta azaba ba. Kaga shi Annabi yadda yake ganin girman Allah daban da yadda sauran mutane suke gani. Mu lokacin da muke yara ma tsalle muke yi, muna cewa za mu samu ruwan sama, ko ba haka bane? Amma idan Allah ya ga dama sai iskar ta zama iskar masifa, a dalilin wannan iskar sai Allah ya tafi duniyar ma gaba ɗaya. Sai a ce me? Narke gari. Kaga akwai matsala. Eh? A kai. Mala ya yi ƙarin jawabi. To, ma'ana abinda mu muke ganin sa zai iya zama ni'ima in Allah ya ga dama sai ya mai da hi bala'i a kanmu. To shi yasa wanda kuma yayi wa Allah irin wannan fahimtar, dan Allah yanzu idan hadiri ya taso murna yake ko kuma zai tsaya ya ga dai ya za ta kare tukunna. To kuma madalla, ma'ana nutsuwa zaka he kaga ya wuce ne sannan zaka samu nutsuwa ko, saboda ka san Allah na iya yin komai. To ga karamin misali da zai saka fahimci wannan magana. Jama'a, iska nawa ne ta taso ana murna a bata yaya kwanukan mutane sun fi dubu wani ɗari? Lokacin da shi yake murna ya san za ta yaye mar kwano? In ya san za ta yaye mar kwano, ba zama zai yi ta tasbihi ba? Yana, ya Allah ta zo da sauki, mun san halinka Allah, kana iya jarrabar mu da masifa da wannan abin nan da wannan iskar? Jama'a, kuna fahimtar maganar da kyau ko? Kaga kenan rahin sanin waye Allah yake. Yasa za mu ga abiyatin kare mu ma mu murna muke, ba mu san Allah na iya mai da hiya zama mana matsala ba. Da haka da wanda za a yaye mar kwano, da wanda za a rushe mar gida, kowa murna yake, ruwa zai sauka. Da wanda gonarsa za ta mamaye gaba daya, ruwa zai mamaye gonar, kowa murna yake, gani yake yi, wata ni'ima ce. Amma bai sani ba Allah na iya jarrabar mutane kuma a cikin wannan. To yasa Annabi idan ya ga hadiri ya taso sai ya rasa inda zai sa kanshi. Marawaitan hadisi ya ce wallahi Annabi baya samun nutsuwa sai idan an yi ruwan an ɗauki. Sannan ne za ka ga Annabi ya dawo cikin yanayinsa da aka sani. Saboda me? Saboda yana ji a ransa cewa yanayin yadda Allah yake da hukunci da iko akan bayi, wannan iskar in ya ga dama zai iya juya ta koma masifa. Kun gane magana da kyau ko? To irin wannan sanin ake so mai wa Allah. Ga tsunamin Gombe. To kuma irin wannan sanin da aka yi wa Allah shi yake sa idan gari ya waye za ka ga ba za ka dinga tambele ba, saboda kana tunanin yau dinnan Allah na iya kashe ka. Dan ka yarda Allah na iya da iko akan haka. To tunda kana tsoron zai iya kashe ka, za ka bi shi a wannan yinin ko ba za ka bi shi ba? Za ka bi shi. Kenan sai ya nuna waɗanda suke saba wa Allah a yini, wato ba su san girman waye Allah na hakika ba. Inda sun san girman Allah, sanin girman Allah da irin ikon da yake da shi akan bayinsa ba zai ba su dama na su ne ba, su saba masa a wannan yinin ba. Cewa yau ɗin nan zan iya mutuwa, yau ɗin nan Allah na iya kauɗe rayuwata, yau ɗin nan Allah na iya sa in wayi gari da wata masifaffiyar jinya da za ta tarwatsa lafiyar jikina, zan iya tahi in ji na tafka wata asara a shago ko wani. To ire-iren waɗannan tunanukan da za ka kimsa su a ranka, su za su taimaka maka wajen yi wa Allah ɗa'a da yawan yi masa biyayya. da kuma kaucewa saba mishi. To amma sai ga dan Adam sai zero in mind dinsa game da waye Allah, da me Allah zai iya yi a kansa. To shi wannan ya bahi dama sai shedan ya dafi makyagge masa sai ta saban Allah, saboda baya kawo girman Allah a cikin zuciyar shi. Jama'a kuna fahimtar maganar da ke? Eh. Aha. Eh. Ta. Ka gani? Shi ma a jika ya zo da. Dan haka yanzu shi ma yanzu ya samar da jika. Bai kamata ya gane cewa tafiya ta yi masa nisa ba. Kun gane magana? Shi ma da jikan wani ne. Yanzu shi ma ya samar da jika. Dan Allah bai kamata ya yi tunanin cewa rayuwarsa ta yi nisa ya fi kusa da kabari akan kusa da zaman duniya ba. To kun ga wallahi wannan rahin tunanin cewa muna kusa da kabari, muna kusa da lahira, muna kusa da hisabi ko? To su ne tunanukan da suka zo suka hana mu biyayya ga Allah yadda ya kamata. Saboda muna ganin ai har yanzu da sauran rayuwa, ai har yanzu ba ai komai ba, ai har yanzu za ai kaza, ai ina da ajanda kaza, ai ina da ajanda kaza, ai sai na ma na yi kaza. Amma fa a cikin ajandun nan kap baka kawo cewa yau din nan Allah na iya girbe ma rayuwa. Kuma ana mutuwar nan a cikin mu, irin mutuwa irin wannan mutuwar da ake din wanda muke fada, amma har yanzu ba ta zama mana wa'azi. Daga an yi hiran na wuni ɗaya wuni biyu, to za ka ga mutane sun koma normal rayuwar su yadda suka saba. Haka ne kuma ko ba haka? Sun koma rayuwar su yadda suka saba, sun manta da wancan wa'azin da Allah ya musu ta hanyar kashawa ne. Sun manta. Sun manta. Allah ya shirye da mu, Allah ya shirye da zukatanmu ya dora mu akan daidai. Jama'a ku yi hakuri, wannan sharhin wannan aya yana da yawa, kuma mun dauko gaba mai muhimmanci lokaci ya kure. Za mu dakata a nan insha Allahu ta'ala sati mai zuwa in muka gama. Yanzu malam yana so ya kawo mana ayoyi ne, kowace aya kwaya daya tana dauke da, wato malam yana raddi ne wa malama. Ka san akwai malaman da suke cewa babu wani kashe-kashen tauhidi, wani kashin tauhidin uluhiyya, wani rububiyya, wani al-asma'i wa sifat, duk suka ce ƙarya ne, babu shi. Ban gane ko kun fahimta ba. To shine malam yake so ya kawo mana wasu ayoyin da yanzu ya kawo aya ta ɗaya a nan da ya gashi har namba ta takwas, har aya ta tara, har ta goma, har ta sha ɗaya. Ayoyi guda goma sha ɗaya malam yake so ya kawo mana a wannan babi, wanda kowace aya tana dauke da tauhidul uluhiyya da rububiyya da al-asma'i wa sifat. Ina wanda suke cewa a cikin kashe-kashen tauhidi babu uluhiyya, babu rububiyya, babu al-asma'i wa sifat? To ga ayoyin. Kuma Qur'anin da aka dauko dai irin Qur'anin da kuke karantawa ne, ba wani Qur'ani ne daban. Ina fata an fahimci magana. So Allah ya shirye da mu, Allah kuma ya dora mu kan daidai abinda muka faɗa na daidai, da ilimi na daidai. Allah ya bamu ladansa da ni da ku, wanda muka kuskure ko muka yi tuntuɓan harshe ko ƙarancin ilimi ko ƙarancin bincikowa ya sa ba mu faɗe shi yadda ya kamata ba, muna addu'a Allah ya gafarta mana, Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Muna dai ƙara buƙatar addu'o'i ga al'amuranmu da al'amuran ƙasarmu da al'amuran rayuwarmu da kuma al'ummarmu gabaki ɗaya. Allah ka kawo mana sauƙi a cikin wannan ƙasa tamu ya Allah. Fitintunu da masifu da suke damun bayin Allah, muna roƙonka Allah da sunayenka masu tsarki da siffofinka maɗaukaka, Allah ka kawo mana sauƙin su. Abubuwan da muke nema a gurinka na alheri, Allah ka bamu. Abin da ke binmu na sharri, ya Allah kai mana maganinsa. Allah ka shirye mu, ka shirye ƴaƴanmu, ka shirye mu, ka shirye matanmu, ka shirye mu, ka shirye iyayenmu, ka shirye mu, ka shirye malamanmu, ka shirye mu, ka shirye matasanmu, ka shirye mu, ka shirye ƴan matanmu, ka shirye mu, ka shirye duk wanda ke buƙatar shiriya daga gurinka ya Allah. Abinda duk muke nema a gurinka ya Allah na alheri, Allah ka hada mu da shi. Wanda muke neman tsari daga gare ka na sharri, Allah ka tsare mu. Allah ka sa mu gama da duniya lafiya, Allah ka sa aljanna ta zama komar mu. Masu buƙatu na alheri da wanda suke cikin damuwoyi da wanda suke buƙata na rayuwa, Allah ka yaye musu damuwarsu, ka biya musu buƙatunsu. Wanda dai ya zo da buƙata nan gurin, ya faɗa ko bai faɗa ba, mun sani ko ba mu sani ba, Allah ka san bukatar kowa, Allah ka biya kowa bukatarsa ta alheri. Majinyatan mu Allah ka ba su lafiya. Waɗanda suke neman jari Allah ka ba su mai albarka. Wanda suke aikin gwamnati Allah ka albarkaci aikin su. Wanda suke harkokin kasuwa Allah ka albarkaci kasuwancin su. Wanda suke neman alheri a gurinka ya Allah, Allah ka ba su. Masu tsammanin wani abu na alheri da zai same su, Allah ka tabbatar musu da wannan alherin da suke tsammani. Masu tunanin sharri zai iya samu su, Allah ka kade su daga wannan sharri, ka kade musu wannan fitina, ka kade musu wannan masifa, ka kade musu wannan bala'i ya Allah. Ya Allah, muna roƙonka ka sa aljanna ta zama komar mu. Allah ka haramta wutacin naman jikin mu. Allah ka albarkaci gidajen mu, ka albarkaci kasuwannin mu, ka albarkaci masallatan mu, ka albarkaci ayyukan mu ya Allah. Allah ka shirye da zukatan mu, ka dora mu akan daidai ya Allah. Ya Allah, kai mana maganin shaydan, ka ba mu yadda zamu maganin shaydan a cikin al'amuran mu ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وأملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والإكرام. يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.